بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقدر له شيطانا فهو له قرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منقول يا الله سبحانه وتعالى ميكوا ميكومي شني هدا مؤونا مسلاتي ميتارن البركة بابا مسلاتي جمعة نتكين غريندوسي أنا جهر جغاوة أولا يمتي نليتنين واند يوبيار غوات رمضان hijiran manzo alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina 1444 wanda ya dace da 27 ga watan uku miladiya 2023. Wannan ayoyi da aka karanta tun daga aya ta 36 zuwa aya ta 39 an karanta su a jiya. Yanayi ne bai ba mu dama kaiwa ƙarshe bayani dangane da su ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man yashu an dhikrir rahman, duk mutumin da yayi dundumi daga barin alqur'ani, ko kuma ya zamo ya bijire daga barin alqur'ani, ko kuma ambaton Allah na baki da na zuci, nuqayyid lahu shaytanan, za mu sallada wani shaydan a kansa, fa huwa lahu qarin, ya zamo masa aboki na dindindin. Mun yi bayani a wannan gaba cewa zai iya yiwuwa shedanin dan adam ko kuma shedanin aljani, kuma wannan abin da Allah subhanahu wataala ya yi mai wannan sifa ba a zalunce shi ba, domin aljaza'u min jinsil amal. Allah subhanahu wataala yana cewa falamma zaghu azagha Allahu qulubahum, Allah yana cewa wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah ya faɗi irin wayannan abubuwa cewa mutun shi yakan jawo wa kansa wani abu shi da kansa, to wannan abun kuma sai ya faru a gare shi. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu, kaga sababin halakarwa shine zalunci, fa kullan akhadna bi dhanbi, dukan su mun kama su da laifukan su. To duka Allah yana ishara zuwa ga wannan domin tabbatar da sifar sa da ya fada subhanahu wataala wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid, Allah bai zamo mai zaluntar bayi ba. To shine Allah subhanahu wataala yace to duk wanda yayi wancan aiki, to ga sakamakon da zai samu a rayuwar duniya. Ibn Kathir a cikin tafsirin sa ya hikaito akwai athar cewa duk wani mutumin da ya zama kangararre, to ba ma wai a nan duniya ba, yana fitowa daga kabarinsa, za a sanya wani dabaibayi a hannunsa a hada shi da shedanin da suka yi mummunan rayuwa a duniya. suna nan tare kuma su gangara gidan wuta tare wal iyazu billah. To kaga wannan abokantaka ta yi muni kamar yadda zamu gani karshen ayoyi. Allah sai ki ta wa innahum kuma tabbasu la yasuddunahum anis sabili, suna karkatar da su, suna kange su daga barin tafarki madaidaici. Wa yahsabuna annahum mutadun, kuma su suna zaton cewa su shiryayyu ne. Kun ga anan ayar da muka karanta aka ce wa man yashu, man kalma ce mufarada, duk wanda kuma yashu, kaga huwa dhamiri da zai kuma zuwa ga wannan fi'ili mudari'i majazumi domin fi'il shart ne. Nuqayyidu lahu, ba a ce lahum ba, fa huwa lahu, shi ma ba a ce lahum ba. Anan duka ana ta amfani da wancan lafazi na man, domin man mufardi ne. Shi yasa wa'annan kalmomi guda uku da suka biyo duk sai kowanne ya kasance mufardi. To amma anan sai aka ce wa innahum, kuma tabbasu, domin ba wai mutum ɗaya ba ne, shaidani ɗaya zai kangarar, mutane ne da yawa, shaidanu da yawa za su kangarar. Kaga kenan sun zamo jam'i idan an kalli ɗaiɗaikunsu da abokan gwamin nasu. To shi yasa sai aka ce wa innahum, to wannan hum ɗin yana komawa zuwa ga wa'ancan da suka bujire, wa'ancan wa'anda suka yi dundumi, afwan, yana kuma kai zuwa ga shaidanun. Wa innahum, tabbasu wa'annan shaidanu, la yasuddunahum, wannan hum ɗin dhamiri ne mabani ala dhammi fi mahalli nasbin ala annahu maf'ulun bihi, duk da cewa mun ga cewa dhamma ce amma mahalli ne na nasaba. Wa innahum, kenan wa innash shayatina, la yasuddunahum, suna kange wa'ancan kangararrun, suna saka masu wani shamaki, anis sabili, daga barin tafarki, ma'ana za su sanya masu wani kandagarki, wani shamaki, ba lallai ido ya iya ganin wata katanga ba. Wannan shamaki ne wanda yake ainihin na ma'ana, wani tsari ne wanda yake na ma'ana, ba wai wanda ido zai iya gani ba. Wa yahsabuna annahum, kuma suna zaton cewa su. Wa yahsabuna, ko wa yahsabuna yana komawa ga su wa'anda shaidanu suka kangarar. Annahum, to wannan ya tamil an yauda ila shayatin au ila al'ashin, wannan wa innahum wa annahum kai, tabbasu ko kuwa yahsabuna annahum, ko dai mu ce su wa'annan wa'anda shaidanu suka zaman masu da kafafuwa, yahsabuna annahum muhtadun, kenan anna shayatin muhtadun, su suna zaton cewa wa'annan shaidanun shiryayyu ne. To shi yasa sai suka karbi wannan burumburin da shigo-shigo ba zurfi da suka yi musu, ma'ana sun yi zaton abinda suka zo masu da shi na kwarai ne, sun yi zaton wannan bula da suka yi masu, suka nuna aisu domin nagarta, domin abubuwa ne wato na taimakawa suka zo. Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi irin wa'annan abubuwa a cikin Alƙur'ani tun daga shaidan akan kakanmu Annabi Adam. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin, yayi man Annabi Adam da matarsa rantsuwa cewa wallahi nasiha yake yi musu. A wata ayar yake cewa shin kana so na nuna maka wata bishiya wacce idan ka ci zaka dawwama har abada, kuma ka samu mulki wanda ba zai taba karewa ba. Kaga anan ya zo masa da riga ta nasiha da fada masa abu da zai amfane shi. To su ma wa'annan lokacin da shaidanunsu suka yi masu shifta, suka yi masu dictation, suka yi masu imla'i, to sai suka ji wannan abu, haka ne wa'ancan mutane shiryayyu ne. Anan in mun ce shaidanu na 'yan Adam ne, akwai wanda zaka samu yana da zakin baki da yadda zai iya mai da baki ya zama fari akwai wanda yana da zalakar magana idan ya soma magana ra 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 ra, ra. Sai ka dauka wannan abun daidai ne ya maida maka abu komai munin sa kyakkyawa sai ka dauka wannan abun haka yake idan kuma shedanu ne wa'inda suke ainifin na aljanu to ta hanyar abin da suke saka musu a cikin zukata sai su ji kai wannan abun mun gamsu da shi wannan abun lalle daidai ne to sai su yi zaton cewa wa'ancan masu yi musu gadan zare shiryayyu ne sai su karbi sakon da suka zo musu da shi to shi yasa har kullun ya kai bawon Allah duk abin da za a zo maka da shi na roman kunne to auna wannan abin da alkitabu was sunna in kaga wannan abin yayi daidai da alqur'ani da hadisi to ka karbe shi wannan abin shine daidai idan wani abu ne wanda zuciya za ta dinga auna maka ta dinga saka maka kaza to wannan abin na farko in kana da ilimin addini to ka dora shi akan sikeli na addini kaga wannan abin daidai ne idan baka da wannan matsayin samu wanda ka gamsu da shi kasancewa wannan mutum ya san addini sai ka fada masa wannan abin da Allah menene mahangar addini akan wannan domin duk lokacin da baka da wannan ma'aunin ko wannan rariyar kuma baka kai aka tace ma ko aka auna maka ba zaka iya riftawa shedan akwai lokacin da yazo wa Abdul Qadir Khailani wajhilani rahmatullahi ta'ala alai wanda mutum ne na kwarai salihin bawa da dama abubuwan da ake jingina masa kararrai ne surkulle ne mutum ne mai bin Allah nagartacce akwai lokacin da ko dai kace cikin bacci ko kuma a idan sa bude kawai sai yaga wani haske iyakar idan sa sai yaga wani babban gado an dora shi akan ruwa sai yaji sauti ana cewa ana rabbuka kad ahlaltu lakal haram sai ji ana cewa ni ne ubangijinka duk wani abu na haram na halatta maka shi anan shedan ne yake soye masa ingiza mai kan turuwa tunda Allah ya ce wa kana arshu alal ma to yanzu ga wani katan gado ya gani akan ruwa to kiran tunda an ce ana rabbuka ashe wannan kai tsaye Allah ne yake magana da shi cewa duk wani abu wanda yake haram na halatta maka shi yana jin wannan sai ce ihsa ya adu wallah bace mun da gani ya kai makiyin Allah kawai sai ga duhu dundum saboda me yana da ma'auni na tace abubuwan da zai ji ko ya gani sai wani daga cikin almajiransa da yake fadar wannan sai ce mallan to ya akai ka gane shedan ne sai ce to ko manzo alaihi salamu an ce an halata masa haram ballatana ne ni aswa ina jin wannan da san cewa shedan ne to saboda haka ashe kenan duk lokacin da za a bijiro maka da wani abu ta fuskar shawara da nasiha to in kana da ma'auni to sai ka auna kaga wannan abin daidai ne ko ba daidai ba idan kana da rariya da zaka tankade ka rairaye to sai ka amfani da ita in babu to sai ka kai ga wanda kake ganin yana da wannan cancantar sai ya bambanta maka tsakanin kwaya da tsakuwa ko ku awa ya sabuna annahum mutadun su wayannan wayanda shedanu suka zamar da su da suka gamsu da wannan abin da aka fada sai suke ganin lalle su yanzu shiryayyu ne sun shirya abin da suke kai daidai ne to wannan yana daga cikin musiba ga dan adam yana kan barna ya dauka cewa akan daidai yake yana akan abinda yake ainifin halaka ne ya dauka wannan abun alkhairi ne wal hal nunabbiukum bilaksarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsibuna annahum yusinnu sun'a Allah yace kana so mu baka labari da wanda ya zamo sun fitabewa sun fi samun asara ta fuskan ayyuka sune wanda ayyukan suka lalace a rayuwar duniya amma kuma su suna ganin kyauta ta ayyuka suke afa man zuyina lahu su amalihi fara'ahu hasana yanzu mutumin da ya zamo an kawata masa mugun aikin sa kuma sai yake ganin sa kyakkyawa zai yi daidai da wanda ba haka yake ba abadan akwai wanda zaka ga cewa baya addinin musulunci kwata kwata arne ne wanda yake dan wajen musulunci ba ma guje ne ko ba yahude ko ba nasare amma yana ga abin da yake kai daidai ne kuma duk wanda yake kan wani abu ba wannan mabatacce ne ni na san yanzu kila wasu ku a yan kwanakin nan sun ga kilim kilim ne wasu arna wanda suke alwashin Allah ya kai mu lahira musulmi za su gani la ilaha illallah wato sunan suna ganin daidai suke saboda ka mu yanzu mu suke tausayi idan an je lahira kuma za mu gani insha Allah za mu ga alkhairi kwarai da gaske to kaga yanzu irin wannan idan Allah bai so shi da rahama ba me za ka fada masa namunin addinin sa ya yadda shi yanzu kai yake tausayi ma a je lahira kuma shine abin tausayin tunda shi yana wajen addinin musulunci wani kuma sai ka samu cewa musuluncin yake amma kuma ayyuka na bid'o'i a haka ya girma a haka ya rayu a haka yake tafiya kuma ya dora wa'ansu akai yana ganin duk abin da ba wannan ba kuskure ne har ma yana kiran mutane zuwa ga wannan mummunan fahimta ta sa to kaga irin wannan yaushe ne zaka fada masa munin wannan abin da ya gama gamsuwa da shi har ma yake kiran mutane zuwa ga wannan abin kuma yaga cewa eh abin da ka fada masa gaskiya ne Sufyanu Thauri ko wanda daga cikin magabata yake cewa wallahi shedan yafi farin cikin ya ga mutun akan bid'a sama da ya ganshi akan sabo yace domin shi sabo ana tuba bid'a ko ba su sai ake tuba ba domin wanda yake shan giya ko yake neman mata ko yake sata ko yake wani mummunan abu shi da kansa ya san wannan abin ba daidai bane shi yasa da yawa ma wani sai ya buya ya dan zuka sigari yanzu akwai wanda yana shan sigari amma ba lalle ayyansa su sani ba sai ya je ya sha a waje ya samu dan wani abu wanda zai dan kore wannan wari-warin mana sigarin sannan ya shigo gida inda a ce yana da taraka idan ya kunna da ya ji wani yaro ya kwankwasa sai ya shiru kamar bacci yake sai ya gama ya dan fifesa turare to sannan kuma in yi su daga baya ya bude kaga da ya yadda cewa wannan abun daidai ne zai kyamar a ganshi yanzu idan yana shan ruwa ko yana shan alewa zai yi tsammani cewa wai in wani ya ganshi za a ga yi ba daidai ba saboda ya san wannan abun daidai ne wancan ba daidai ba ne to daga cikin ma ni'ima da Allah zai wa dan adam idan yana abin da ba daidai bai san wannan abun ba daidai ba ne to wannan ana sa masa rai wata ran zai tuba ya janye daga wannan amma duk lokacin da yake kan ba daidai ba kuma ya dauka daidai yake har ya dunga kiran mutane zuwa ga wannan kuskuren har ma ya dunga wato fafatawa da wanda yake yaki da wannan abun to wannan sai a hankali kun ga mushrikan Quraishawa me suke fada wa manzo alaihi salam in kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha wai manzon Allah shine ya kusa ya batar da su saura kadan ya batar da su daga gumakan su in ba dan sun yi hakuri sun kafe sun jajirce ba to irin wannan haka yake a rayuwar mutane da dama rajulun la yadari wa la yadari annahu la yadari mutun ne bai sani ba bai kuma san bai sani ba to su ne irin wannan wanda Allah subhanahu wataala yake faɗa mana to abin tambaya anan yanzu mutumin da ya zamo yana kan bata kuma yana rayuwa akai kuma yake gani wannan abin daidai ne wal iyazu billahi kuma sai ya mutu akan wannan zai samu uzuri a wajen Allah subhanahu wataala kasancewar bai san wannan abin ba daidai bane ba sai mu ce ɗayan biyu rayuwa ce ta lokacin jahiliya kafin zuwan addinin musulunci ko ko bayan zuwan addinin musulunci idan rayuwa ce ta kafin zuwan addinin musulunci to irin wayannan ana sa ran Allah subhanahu wataala zai musu afuwa domin wa makunna mu'adhibina hatta nab'atha rasulan duk da wasu malamai sun fassara wannan aya da wata fassara da ba wannan din ba wasu malamai suka ce kai koda wanda suka rayu a jahiliya ne to Allah zai tashe su gobe alkiyama wasu malaman suka ce hadda wanda ya zamo cewa a lokacin musuluncin amma kuma suna nesa da inda musulunci zai je musu nikan buga misali cewa har yanzu a irin jejinan Maiduguri da irin wasu jejina na Taraba masu nisa ana jin akwai mutanen da har yanzu suna rayuwa irin ta burai ba tufafi a jikin su basu san ma akwai wani aboshi addinin musulunci a duniyar nan ba to da irin wayannan wasu malamai suka ce hadisi ya tabbata jarabawa Allah zai musu ranar tashin alkiyama Allah zai tarkata su gabaki daya a ce su tafi wuta bayan sun kama hanyar wutan wal Allah sun so mu hangota wal Allah sun so mu jin zafinta to sai suka su biyu wasu ce kai gaskiya mu ba mu san dalilin da Allah zai kona mu ba mu dai bai aika mana wani manzo ko wani umarni muka kangare masa ba to laifin me muka yi za a kona mu ya kamata mu je mu tambayo saura su ce a'a Allah shi ya halice mu yafi mu sanin kanmu akan kanmu tunda yace mu tafi ita ya ga ta dace da mu mun tafi to wannan suna tahowa sai a sa shamaki tsakanin su wayannan da suka dawo tambaya to sune wanda inda a duniya ma manzo ya zo to za su yi masa taurin kai da kangara to wayannan sune ƴan wutan wayancan kuma sai a jikan su to wannan ana magana ma a wanda suka rayu a jahiliya sai malamai suka ce duk mutumin da ya rayu a cikin musulunci ga ilimin addini ga malaman addini to bai da wani uzuri a wajen Allah Allahumma sai dai in mahaukaci ne ba shi da hankali amma in dai mai hankali ne wanda idan ya mika maka naira 1000 yace ka bashi canji ka bashi ɗan 100 guda 9 zai ce sora daya kuma ba zai yadda zai sa kansa tsakiyar kwalta traila ta taho bai ce bari ya ga abin da zai faru ba zai je ya sa hannunsa a cikin tugufan nama ana gasa tsire ba ma'ana dai da hankalinsa to tunda da hankalinsa baya yawo tsirara idan an cuce shi ba zai yadda ba ya san kuɗi ya san takarda tsire ya san dabino ya san garwashin wuta to tunda yana da wannan tamyizin kuma ya tabbatar Allah ya aiko manzo alaihi salam kuma ya san akwai abinda Allah yake so da abinda Allah baya so kuma ya rayu akan jahilci to bai da abinda zai faɗa ma Allah subhanahu wataala tunda Allah ya riga ya bashi ilimin ya bashi hankali da zai gane daidai da ba daidai ba saboda haka kenan mutum yace bai sani ba kuma ga ilimin addini ba hujja bane a wajen Allah subhanahu wataala Allah ya tsare mu Allah subhanahu wataala sai yace hatta idza ja'ana ko kuma hatta idza ja'ana muna da qira'a guda biyu mala shatbi na cewa wa hukmu sihabin kasru hamzati ja'ana ha'un abu amr sihab hamza da kisa'i da habs qari'ai uku da rawi daya abu amr hamza kisa'i habsu sun karanta hatta idza ja'ana sannan imamu nafi'u da kuma abu amr da kuma hamza abin nan ga ibn amir afwan da ibn amir da shu'ba nan ma qari'i uku da rawi daya to sun karanta ta idza ja'ana domin muna magana akan shedani da wanda aka gwamaita su idan mun karanta ta idza ja'ana har lokacin da yazo mana shi wannan wanda shedanin dan adam ko na aljani ya zama masa da kafa ko ku hatta idza ja'ana har lokacin da suka zo mana su biyu in dan adam din ne in ma aljanin ne to kowanne dai gashi yanzu ya mutu alkiyama ta tsaya kuma ga su gaban Allah subhanahu wataala to har lokacin da ya zama sun zo mana kala sai shi wannan wanda aka batar yace ya laita baini wa bainaka bu'dal mushrikai yace ya laita kaito baini wa bainaka bu'dal mushrikai ina ma a duniya tsakani na ni da kai wato nisan nisan mahudar rana ne da mafadar rana ma'ana ina ma tunda nake ba mu taba haduwa ba kaga gabas bata taba haduwa da yamma ba tunda gabar take tana inda take yamma ma haka take ma'ana kenan shine bu'udul mashriqaini to akan wannan da aka ce mashriqaini kaga al mashriqu al magharibu amma sai aka ce mashriqaini to ya zama at taglib taglib shine abubuwa guda biyu masu mabambantan suna a hada su ambace su da suna daya kaga yanzu uwa da uba al ummu al abu sai a ce al abawani kaga abawani taglibi ne ma'ana uwa da uba ko kuma misali a cewa magariba da isha'i isha'ani kaga nan taglibi ne ko a cewa az-zuhur da al-asr zuhrani kaga nan ma taglibi ne kamar yanda ake ce ma dabino da ruwa kunare a ce al-aswadani al-aswadani kaga anan shi ruwan wato kusa akwai bakin ruwa ko akwai faro-faro ruwan da ba komai shine bakin ruwa to idan balarabi bai sami abinci ba sai dai dabino yace ya sha ruwa sai yace lam ajid illa al-aswadaini bakaken nan guda biyu su na samu to kaga anan da aka ce al-aswadani taglibi ne kamar yanda ake ce ma Abubakar da Umar umarani kaga da aka ce umarani taglibi ne to dan da aka ce bu'udul mashriqaini ma'ana an yi taglibi na wato al-mashriq sai aka ambata magharibi kamar ita ma sunanta al-mashriq kamar yanda ake ce kiran sallah da iqama al-adhanani kaga al-adhan daban al-iqama daban to wasu kuma sai suka ce a'a wannan al-mashriqainin yana nan ala babihi yana nan akan babin sa ana nufin المشرق الشتائي والمشرق الصيفي akwai mahudan rana ta lokacin zafi da mahudan rana ta lokacin sanyi kuma akwai nisa tsakanin su na mulamulai biliyoyi ko triliyoyi da Allah kawai san adadin su domin kai da kanka zaka ga a lokacin zafi rana inda take fita wajen arewa arewa ne zuwa tsakiya lokacin sanyi kuma sai kaga tayi nan wajen to akwai wani fadi tazara wanda Allah kadai san iyaka to wal Allah shi ake nufi ma'ana ina ma tsakanin shi da shi bu'dal mashriqaini wato nisan mafitar rana na lokacin zafi da na lokacin sanyi ma'ana shi ma ba sa haduwa ina ma cewa ba su taba haduwa a duniya ba to wannan shine fargajjaji shine fargajjaji ma'ana an yi da na sani lokacin da bata da amfani shi ya sanya kamar yanda kullum malamai suke faɗa mutane biyu a rayuwa da mata da aboki babu wanda suke da tasiri akan dan albu irin waɗannan biyu idan Allah ya so ka da rahama to sai ya hada ka da waɗannan biyu nagartattu na kirki idan ba a soka da rahama ba sai su zamo fajirai wallahi duk wanda aka jarraba da muguwar mata ya shiga 3000 ta masa kadan ba uku ba domin galibi zaka ga cewa mata sun san inda suke kalalleme mai gida su shigar da wani abu a cikin zuciyarsa wanda ba lalle bane wani ya shigar da wani abu in ba su ba kila wani ba lalle bane kai in zabin ka ne ka bashi naira 10 amma matarka ta san irin wani lokacin ka na walwala da za ta shiga maka da waɗansu maganganu sai ka bashi 10,000 sai dai daga baya kai ta ganin kai ya akai haka har 10,000 to kalami ne yayi dadi aka shiga maka da shi aka zo kai wannan to haka nan aboki yake da yawa zaka ga cewa akwai wanda Allah bashi mata mai hankali mata mai tunani idan zai abinda ba daidai ba sai ta ce ba daidai bane ai mai gida kaza 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 kuma sai ya gamsu akwai misalai da yawa irin waɗannan shi yasa in ka ji mu ce yana cewa kai mu fa ba mata a cikin sha'anin mu to sai ka ce Allah shirya ka eh baka fahimci rayuwa bane in dai har mace za ta ba manzo alaihi salatu wassalamu shawara kuma ta amfanar manzon Allah ya karba duk da matsayin sa to kuma kai asuwa Allah gafarta malam saboda haka in dai mai hankali ce kuma tana da nutsuwa da hangin nesa to in ta baka shawara ko da ba karba nan take ba to ka tsaya kai tunani akan shawara ka auna ta da kyakkyawan ma'auni karshe zaka ga akwai dace a ciki to haka nan aboki yake zaka ga wani lokaci abokinka za ku tattauna abinda danka ba zai iya sani ba mahaifinka ma ba lallai iya sani ba to shi yasa wa'annan biyun suna da tafiri a wajen dan adam duk lokacin da Allah ya ma gamdakatar da wa'annan nagartattu to wallahi ana sa ran zaka kyakkyawan rayuwa kuma ka samu dace a rayuwa Allah ya kaito mana irin wannan kissar wadda ta kasance a cikin suratu suratul furqan wa yawma ya'dhu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya waylata laytani lamattakhidh fulanan khalila laqad dallani 'an adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani khadula Allah subhanahu wata'ala ya kawo wannan kissa wasu malaman tafsiri sun ce sababin wannan shine daya daga cikin mushrikan Qurayshawa sai yazo ya dan labe yana jin karatun manzo alaihi salatu wassalam da darasin sa da wa'azin sa sai zuciyarsa ta fara karkata cewa kai yana ganin fa abin nan daidai ne to sai ya samu abokin sa wasu ce Uqban ibn Abi Mu'ayth yace masa kaiwa ne ya kamata fa mu yi tunani akan sakon nan da Muhammad ya zo da shi domin ni fa naga wannan abun bai yi kama da waka ba bai yi kama da bokanci ba bai yi kama da tatsuniya ba mu fa sake tunani sai ce kai wato kai ma ne ma kake karkata zuwa gare shi to daga yau ba ni baka sai ka je a gaban sa a wata riwaya ka tufa masa yawo ka nuna baka bashi to kuma abokin sa ne wanda fara daya suke rabawa yaga kuma duk gaske yake to yaje yi wannan aikar ya nuna bashi ba manzo alaihi salam to shine wasu malamai suka ce wannan ayar ta sauka a kansa kuma tana nan akan duk wanda ya samu mummunan aboki irin sa zai ce ziya tsarsa gobe alkiyama yaqulu ya laytani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya dinga cewa kai tansa ina ma ya riki ta farkin tsira tare da manzo alaihi salatu wassalam ya dinga cewa kai tansa ina ma bai riki wane a matsayin aboki na dasawa ba domin yanzu gashi ya kawar da ni daga barin alqur'ani bayan kuma gaskiyan nan ta zo mun Allah ce tabbas shedan ya kasance mai wato ainifin rashin taimako mai zumbule ma dan adam ne mai ainifin tabar da dan adam ne to shi yasa ya kai bawon Allah dan Allah ina maka nasiha ka tsaya ka kalli abokinka na kudda kud wanda kuke shawarwari kuke zama tare dan Allah wannan aboki ne na kwarai abokin da za ku tsira ne gobe alkiyama abokin da za ku yi wa juna barka barka ne Allah ya kaito mana a cikin sutar ya katsin yake cewa qala qa'ilun minhum inni kana li qarin yaqulu a innaka la minal musaddiqin a idha mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna la madinun qala hal antum muttali'un fatala'a fara'u fi sawa'il jahim qala tallahi in kitta la turidin ولولا نعمه ربي لكنت من المهدرين الله سبحانه وتعالى yake hikaito irin abokai biyu da suka rayu to ita wannan kissar Allah ya taimake dayan abokin ya so ya rifta shi Allah ya taimake shi ya tsaya akan daidai yana cikin aljanna sai ya ce Allah inni kana li qarin Allah ka sani a duniya ina da wani aboki daga cikin abin da yake fada mani a rayuwar duniya a innaka laminal musaddiqin yanzu kai abin da kake fada gaskiya kake yi da kake cewa idan mun mutu mun zama turbaya mu za a tashe mu a saka mana da abin da muka yi Allah sai ya ce hal antum muttali'un to ko za ka dan leka ka gano fatala'a yana tsinkayawa fara'u fi sawa'il jahim sai ya ganshi a tsakiyar wutar jahim sai yace tallahi in kita la turdin wallahi saura ka danka halakar da ni Allah ne ya tsare ni in ba dan ni'imar Allah ba to da na zamo daga cikin wanda za a halarto da su tare da kai to wannan ya nuna ya kai bawon Allah wallahi kada kayi mu aboki kara in dai fajiri ne in kai masa kara zaka kwana a ciki zaka ci zaya tsaran da ba zai maka amfani ba dayan biyu ko dai yanzu kai wa kanka karatun tanasu kace to wani gaskiya mun dade mana abin da ba daidai ba kuma ni yanzu Allah ya fahimtar da ni abinda nake so da kai mu dinga zuwa makaranta mu dinga zuwa wajen wa'azi mu dinga zuwa karatuttuka mu daina zuwa waje kaza waje kaza in ya yadda ku ci gaba da abokantaka in bai yadda ba hanyar jirgi daban ta mota daban yayyan makai kai gabas yafi ma sauki in kun hadu ku gaisa ba gaba za ku yi ba ba fada za ku yi ba amma dai wannan zamantakewar an daina duk abokin da ba zai karfafe ka kuje sallar jami'i ba ba zai karfafe ka ka bi iyayenka ba ba zai karfafe ka ka kyautata ma mutane ba ba zai karfafe ka kaje tausayin na kasa ko girma na sama ba to wallahi wannan ba abokin kirki bane duk abokin da ba zai taimaka maka ba lokacin da kake so kai alkhairi ko ya hana ka in za kai wani abu mummuna ba abokin kirki bane ba kuma ba wanda ya kamata ku yi kyakkyawar rayuwa da shi bane ba Allah ka ni'imta mu da abokanai na kware Allah subhanahu wataala yake cewa har sai lokacin da suka zo mana zai ce ya laita baini wa bainaka bu'dal mashriqain ina ma tsakanin ni da kai kaman mahudar rana ne da mafadar rana fa bi salqarin tir da wannan aboki tir Allah wadai da wannan aboki Allah sai ya ce walan yanfa'akum al-yawma idh zalamtum annakum fil adhabi mushtarikun Allah ke ta walan yanfa'akum al-yawma a yau ba zai amfana maku ba ba zai maku amfanin komai ba idh zalamtum domin kun riga kun yi zalunci annakum fil adhabi mushtarikun cewa ku kuna nan kun hadu a cikin azaba malamai sun yi ma wannan aya fassara biyu yanzu mun ji cewa wancan aboki yana nadama yana cewa ya laita baini wa bainaka bu'dal mashriqain to ko dai mu ce wannan fa'ilun naf'i da yace walan yanfa'akumul yawma to menene fa'ili na wannan annafu din ko dai mu ce annadamu wat tahassur waccan nadama da kuma da na sani kenan nadaman nan da kuma da na sanin nan ba za ta yi muku amfani ba domin yanzu ga kutsundum a cikin azaba kai da shi wannan shine ra'ayin wa'ansu daga cikin malamai wasu suka ce a'a shi fa'ilun naf'i din shine al-ishtiraku kenan takadirin ayan lan yanfa'akum ishtirakukum fil azabi taruwarku a cikin azaba ga ku a tare ba zai amfana muku komai ko ya rage muku damuwa ba to me wannan magana ta biyu take nufi abinda ake nufi kun san Bahaushe yana da wata magana Bahaushe yakan ce mutuwar yawa kaka duk lokacin da musiba ta samu mutun shi kadai to zai ji damuwa da bacin rai amma idan yaga ta samuwa ne zai dan ji sauki yanzu Allah kiyaye a ce ku 50 a cikin aji sai aka kafe jarabawa kana zuwa sai kaga kowa ya ci amma kai kade ka fadi dan Allah ya zaka ji sai ka ji kaman kai haka ka binne kanka ka dunga cewa ya laitani lamuta kitabiya ina ma ba a bani wannan result din ba to amma Allah ya kiyaye da aka kafe jarabawa sai kaga duk ajin kowa ya fadi a mas in wani sai wani ka fadi sai ce ai duk ajin ne ma'ana kan baka zarge shi ka dauka shine ya kasa zaka ji ai da sauki to al-lahira ba haka bane ba duniya ce idan ka samu matsala kai kadai abu ya fi damunka to amma ita lahira duk lokacin da aka ce ka shiga matsala ko duk kowa ya shiga matsala to shigarsu ba zai rage ba komai ba yanzu idan za a ce an yi application na neman admission ko biyar sai ya zamo cewa kowa ya samu banda kai sai kaje cewa to kai wani laifi kai ma Allah rana daya muka gabatar da application din nan namu amma duk sun samu ni banda ne sai ka ji ba dadi to amma sai ka ce ba wanda ya samu cikin ku in wani ce wani ba dauke ka ba sai ce wallahi mu biyar ne duk mu gabatar ba wanda ya samu cikin mu ba na kada ka zarge shi to shi yasa Allah yake cewa mu'minai wala tahinu fi ibtigha'il qawm in takunu talamuna fa innahum yalamuna kama talamuna wa tarjuna min Allah ma la yarjun Allah yake cewa mu'minai kada ku yi rauni a wajen fafatawa da magauta musulunci idan kuna jin radadi na harbin kibiya ko su kan mashi ko sauran kan sakali fa innahum yalamuna kama ta'lamun ai su ma suna jin radadi kamar yadda kuke ji bambancin ku wa tarjuna min Allah ma la yarjun ko kuna sa rai a wajen Allah abinda ba sa sa rai ma'ana kenan ku fi su dauriya kuna jin radadi su ma suna ji to kaga wannan zai karfafa mu'minai cewa ashe ba mu kadai muke jin zafin ba su ma suna jin zafin to ita lahira ba haka bane shine anan Allah yake cewa walan yanfa'akumul yawma idh zalamtum bazai taba yi muku amfanin komai ba saboda kun yi zalunci annakum fil azabi musharikun cewa yanzu kun hadu a cikin wannan azaba mutum bazai ce to ai mutuwar yawa kaka ba a kowa wato ainihin tasa ta ishe shi Allah subhanahu wataala ya tsare mu to anan sai mai tafsiri yace ومن يأشو يتي يؤرض دو واند يكود كي عن ذكر الرحمن دق أنبتا الله سبحانه وتعالى ما يتفسير يتي أحكامه في القرآن وغيره وكنتو كنتان الله دسكت كن القرآن دكما وننسى نكيض شيني نسبب ما ستفسير سجارة بايا أمباني شياكر بطن نسيب بايا أمباني باباء انشي قدابيو nusabbib lahu shaytanan za musabbaba masa wani shaytani yake cewa yad'u lahu ahkaman wanda zai dunga kawo masa wa'in hukunce hukunce yatba'uha fi umurihi ya dunga bin wa'annan hukunce hukunce a cikin al'amuransa fa huwa lahu qarin kuma zai zamo masa aboki wanda yake ba sa rabuwa shine la yufariquhu ba ya rabuwa da shi وانهم يتي اي شياطين كما تبسوا شيطانو لا يسدونهم سنا كانجيسو شيني سي العاشين وانما سدندمين شيطانو سنا سانيا مسو شامكي ان السبيل دغ برين تفركي اي طريق الهدى شيني تفركين شريعه ويحسبون انهم مهتدون كما سنا زاتن سو شرييو ني يتي في الجمع رايه معنا من wannan jami'i da aka ce hatta abin nan da ake cewa wa yahsabuna annahum koku wa innahum la yasuddunhum an sabil wa yahsabuna annahum mutadun to an kula da ma'ana ta man ma'ana ba lafazin man din ba ina fata an gane yace hatta idza ja'ana hal lokacin da suka zo mana ce al'ashi biqarinihi shi wancan mai dundumi da kuma wancan aboki nasa har lokacin da suka zo mana yawmal qiyama ranan tashin alqiyama qala lahu sai yace da shi ya laita mai tafsiri yace ya litambihi wato kun san ya'un guda biyu ce akwai ya'un nida akwai ya'ut tambih duk lokacin da kaga ya'un a wajen fi'ili ko kuma ka ganta a wajen harfi to ya tambihi ce ba ya unnida ba idan ka ganta a wajen suna to shine ya unnida ya ibrahim ya a'rid an hadha kaga wannan ya unnida ne to amma misali qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafar li rabbi kaga wannan ya laita laita harfi ne to shi ma nan sai ya ce ya laita baini to ita ma wannan sai ya ce li tambihi duk da wa'ansu lugawiyun suna cewa a iya kaddara suna kafin harafin in aka kaddara suna to sai ya zamo ya unce ta nida ba tambihi ba to amma abin da yafi dacewa rashin yin takadirin ya zama cewa ya kunce ta tambayi kamar da mai tafsiri ya rubuta bayni wa bainaka bu'dal mashriqayn yace ina ma tsakani na ni da kai kamar nisan mahudan rana da fadan rana ay misl bu'di ma bainal mashriqi wal magharibi kamar nisan tsakanin mahudan rana da fadanta fa bi'sal qarin tirda wannan aboki antali kai a wajena qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce walan yanfa'akum ba zai amfanar da ku ba shi ce al'ashin wa'annan masu dindimi tamannikum wannan tamannikum nan sai aka rubuta tamniyatukum ta'un din za a goge babu waccan ta'un din ta kafin kafin ma'ana tamannikum wannan buri naku wa nadamukum da kuma wannan nadama ta ku a yau a wannan rana id zalamtum ay tabayyana lakum zulmukum zaluncin ku ya bayyana gare ku abinda yasa mai tafsiri yace tabayyana da aka ce id zalamtum ba ana nufin a rana suka yi zaluncin ba a can duniya suka yi kafin su zo lahira shine yake cewa zaluncin ku ya bayyana gare ku bil ishtiraki fi dunya ta yanda kuka hada kai a duniya annakum ma'a qurana'ikum ku da ababan gwamaitawa ku fil azabi kuna cikin azaba mushtarikuna kuna haduwa anan mai tafsiri sai ya ce illatun bitaqdirillah wannan shi mai tafsiri yana ganin nan da aka ce fil azabi mushtarikun shine illa kenan li annakum kun san shi yasa na faɗa muku na ce wajhi biyu ne ko dai a ce fa'ilun nafi'i shine at-tamanni ko fa'ilun nafi'i shine al-ishtirak to amma magana ta biyu ita ce ta farin jaya akan haka da yace illatun bi taqdirillah kenan a ce li annakum wato a wannan abin da mai tafsiri yake nufi kenan tunda kun hadu a cikin wuta to wannan abubuwa ba za su yi muku amfani ba na da na sani wannan wajhi ne to amma abinda muke fada na biyun wanda ya firin jaya cewa haduwar ku ba za ta yi muku amfanin rage azaba ba to saboda haka akan haka da yace wannan ayi taqdirillah waccan fuska ce ta farko marjuhiya wacce na fada dai wanda suke bin tafsiri ko sun san kaidodin kila sun fahimci abin da nake so in ce to shine sai ki tali adamin nafi domin rashin wani amfani wa id badalun min al-yawm waccan idza aka ce idza lamtum to badal ne na al-yawm da aka fada walan yanfa'akum al-yawma idza lamtum ita wannan id badal ne na al-yawm domin magana ake ta lokacin tashin al-kiyama kuma a lokacin ne wannan zalunci ya bayyana to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce to kalanta ko aya biyu
afa anta tusmi'u summa qadina umma wa man fa'at afa anta tusmi'u summa qadina umma wa man kana fi dhalalin mubin wa imma
riga an nuna mana lokaci da wannan ayoyin muka so mu bi ta kan su to amma dai lokaci ya riga yayi mana halin nasa dole mu tsaya anan abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren kuma ya ganar da mu daidai din akwai shugaban karamin hukumar dutse chairman kenan wanda ya sayo qur'anai ina jin wajen kofi 30 ne ko za su kai wajen kofi 30 ya kawo su anan masallaci to muna masa addu'a alkhairi Allah ya masa kyakkyawan sakamako kuma Allah ya cika masa ladan sa Allah ya bada ikon amfana da su wa'annan Qur'anai da aka kawo. Akwai yan uwa da yawa wanda wasu suke bugo waya ko dai ba su da lafiya ko suna da marasa lafiya. To gabaki ɗayan su dai muna musu addu'a, Allah ya ba su lafiya, Allah ya ba wato marasa lafiyar su lafiya, mu kuma masu lafiya Allah ya ƙara mana lafiya, ya ni'imta mu da da'a da lafiyar da ya bamu. Allah subhanahu wataala ya gafarta mana laifukan mu, ya dora mu akan daidai. Wa sallallahumma wa sallim wa barik wa an'im wa akrim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.